Daga nan Benin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Niger a kullum za su yi kama mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya muryar Arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Ana kuma iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Alheri Grace Abdu ce tare da Baba Yakubu Makeri. Muka sake shigowa da shirinmu na hantsi. Bayan labaran duniya, za ku ji wani abin da ya tsone wa kansilolin kananan hukumomin jihar Adamawa Ido, banda gaza biyan su kudaden allowance dinsu tun da suka kama aiki shekaru 2 da suka shige. Muna kuma da rahoto kan gudunmuwar da hukumar agaji ta kasa da kasa Red Cross ke bayarwa a jamhuriyar Niger ta fannin kare haƙƙin bil'adama. Maryam Dauda za ta shigo da shirin kallabi, sai kuma sharhin jaridan Amurka da Nazir Ahmed Hausawa ke gabatarwa. Kamar yadda muka saba, mun ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum jama'a da suka kula labaran duniya. Da maraicin jiya Alhamis ne fadar White House ta sanar da kasashe da ta fitar da su a cikin kasashen da za ta dora wa haraji akan karafe da farin karafe da suke shigowa da shi na wucin gadi, wanda zai fara aiki a yau Juma'a. A farkon wannan wata ne shugaban Amurka Donald Trump ya sanar da aza harajin kashi 25 a cikin 100 akan karafe da kuma kashi 10 cikin 100 akan dalma da ake shigowa da su daga kasashen ƙetare. Kasashen da aka dauke wa wannan haraji na wucin gadi sun hada ne da Argentina, Australia, Brazil, Canada, Mexico, Korea ta Kudu da kuma kasashen tarayyan Turai. Fadar White House ta ce tana ci gaba da tattaunawa da kasashen da aka fitar da su, kuma za ta sa ido sosai akan karafan da suke shigowa da su. Nan da ranar farko ga watan Mayu, shugaban kasa zai yanke shawara ko za a dauke wa waɗannan kasashen haraji bisa la'akari da yadda tattaunawa da kasashen ke tafiya. Kungiyar tarayyan Turai kuma za ta shiga tattaunawa a madadin kasashe mambobinta. Shugaban Amurka Donald Trump ya rataba hannu akan wata kasida ko kudirin shugaban kasa jiya Alhamis da zai fara daukar mataki na dora haraji a kan jerin kayayyaki daga China da yawansu ya kai 1,300 da suke shigowa da su Amurka da kudin su ya kai dala biliyan 60. Wannan matakin zai taimaka wa zai takaitawa China zuba jari a masana'antun fasahar Amurka, wanda hakan zai janyo kwatankwacin yaki ta fuskan cinikayya da China. An yanke shawaran haka ne sakamakon bincike da hukumar cinikayyar Amurka ta gudanar domin tabbatar da ko China tana gudanar da harkokin kasuwancin ta yadda ya kamata ko kuma tana nuna ha'inci ga Amurka. Ma'aikatar cinikayya ta China a yau Juma'a ta gabatar da kuduri akan kayayyaki daban-daban har 128 daga Amurka da za ta azawa haraji a zaman martani akan matakin da Amurka ke dauka. Ma'aikatan harkokin wajen Amurka ta amince da sayar wa kasar Saudi Arabia makamai na dala biliyan 1, yayin da Yarima mai jiran gado na masarautar Saudiya yake ci gaba da rangadi a nan Amurka. Ana sa ran an sanar da majalisun Amurka akan yarjejeniyar sayar da makama a jiya Alhamis, ciki har da makamai masu tarwatsa tankokin yaki 6,600 da kudin su ya kai dala miliyan 670 da wasu kayan gyaran motoci da kudin su ya kai dala miliyan 300 ga sojojin kasa na Saudiya. Kasar Saudiya ita ce babbar mai sayan makamai da Amurka ta kera, kuma Amurka tana daukanta a matsayin kawarta na yaki da kungiyoyin Al-Qaeda da IS a Iraki da kuma Siriya. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Sama da mayaƙan 'yan tawayen Siriya 1,500 da iyalansu ne ake kwashewa daga wani gari da ke gabashin Ghouta na yankin Damascus da aka yi wa ƙawanya, yayin da sojojin ƙasar ke ƙara dannawa kuma da alamun sun kusan kwace sassan da ke ciki da kewaye babban birnin ƙasar. Motocin safa-safa da dama ne suke fitowa da mutane daga garin na Harasta zuwa Idlib, wanda har yanzu yake hannun 'yan tawayen. jama'in tawayin sun ce ana sa ran kwashe mutanen zai dauki kwanaki kuma matakin zai bar wasu tungayen yan tawayin guda biyu a gabashin Guta. Rundunar Syria da ke samun goyon bayan Russia ta kaddamar da hare-hare ta sama da rokoki har ta yi nasarar kwace ikon galibin yankunan da ke gabashin Guta a watan da ya gabata. Tarihin shara mafi girma a duniya da aka tattara akan tekun Pacific a nan Amurka tsakanin jihohin Hawaii da California sun kai girman kasashen Faransa da Jamus da kuma Spain idan aka hada su. Tarin sharan tarkacin da ke kwanci a kan ruwan da ake kira babbar bolan Pacific ya kai nauyin ton 80,000 na robobi a cewar wani nazarin da aka fitar a jiya Alhamis. Iskar da ke kadawa a kan tekun ta tattara sharan wuri guda a cewar Laurent Libertin, shugaban kungiya mai zaman kanta da ta jagoranci gudanar da binciken ta Ocean Cleaner Foundation. Liberation ya ce an gano sharan farko ne a shekarar 1990 kuma sun fito ne daga kasashe da ke gabar tekun Pacific da suka hada da kasashen Asia da na Amurka ta Arewa da kuma Amurka ta Kudu. An gudanar da binciken ne a kan taswirar a shekaru uku da wani rukunin masana kimiyya suka zayyana mai alaka da kungiyar ta Ocean Cleaner Foundation da ya hada masana daga jami'o'i shida da wani kamfanin na'urar bincike.
Baba Yakubu Makeri ya karanto labaran duniya. Toma da labarin bude taskar hotunan namu a jihar Adamawa, Najeriya, inda sama da kansiloli 226 suka nuna bacin ransu dangane da rashin biyan su kudaden allowance na tsawon shekaru biyu yayin da suke dab da kammala wa'adin wakilcin su, kamar yadda za ku ji wannan rahoto da wakilinmu Ibrahim Abdul Aziz ya hada mana.
Su dai ma waɗannan kansiloli su 226 sun kocin cirindo nema a ofishin mataimakin gwamnan jihar Adamawa, inda ku anan ne ma suka gana da gwamnan jihar Senator Muhammadu Bindo Umaru Jibrila domin mika kukansu game da halin da suke ciki a yanzu. Baya ma dai ga batun allowus na kujeru da ba su samu batun hawansu karaga. Hakanan ma kuma kansilolin sun ko nuna ɓacin ransu game da shakulatin ɓangaro da suke zargin ana nuna musu a jihar, lamarin da yake an rage musu wa'adin shekarun da za su yi. Kana kuma ga ma batun rufe karamar hukumar Yola ta Arewa na kusan fiye da shekara guda kamar yadda waɗannan kansiloli ma ke korafi.
Sunana Buhari Yahuza. Eto gaskiyar magana shine kansila ya tsinci kanshi a wani yanayi ne. Duk abin da kake tunanin cewa entertainment ɗinka ne, haƙƙinka ne wanda za a baka kafin kai wata shida office ba a baka shi ba, amma alƙawari ya fi so uku ba a cika ba, sannan ka sai form cewa za ka yi shekara biyu ne da rabi, shekara biyu da rabi ka ci primary, shekara biyu da rabi ka ci zabe, shekara biyu da rabi sai aka zo aka ce maka an bayar maka shekara biyu da wani dalili. Ni a matsayina na speaker local government ina leading in forum ina dauke mu muka tafi gurin shi speaker of assembly muka ce to ga ku kanmu a matsayin mu na legislative ɗan uwanka an rage mana tenuwa, yace shi ba laifin sa bane, governor ne yasa shi yayi. Mu ne muke kusa da talaka, mu ne talakan ya tashi zai je ya gani direct kamar yadda shi magana a yanzu har yau ba biyan albashi na, babu dalili kuma babu hujja.
Ni dai sunana Ahmed Usman, councilor ne dai na makama A ward a cikin garin Yola wanda aka fi sani da Ahmadu Stars. Abin da ya kawo wannan matsalan gabaki dai tunda muka zo zabe, kamar yadda shi wannan honorable magana, mun sai form akan shekara biyu da rabi zamu shiga zabe. Mun shiga zabe suka zo suka dakale wata shida a take, bayan sun dakale wata shida wannan gwamnatin, tunda muke cin gwamnatin nan mun yi musu hakuri, mun yi biyayya gwamnatin nan, muna tarayya da gwamnatin nan su biya mu hakokinmu, sun gagara biya mu hakokinmu.
Honorable Dan Juma'a ma Adama Baleri wanda mako shine ya jawabi a gaban gwamnan jihar a madadin sauran kansiloli ya kuma bayyana irin halin da suke ciki a yanzu.
Mun ga teno namu ya kusan karewa, mun ga ya dace ne mu kawo kofofokinmu don His Excellency Gwamnan Adamawa wanda yake muna da haƙƙi da sauran kuma teno namu da aka yanke shi ne babban abun da ya sa ka kawo kuka don lokacinmu ya zo karewa.
To kamar waɗannan kuɗaɗen kuke bi ko kuma haƙoƙinku kamar na wata nawa ne?
Tun da muka hau ma ba a taɓa ma ba mu haƙƙinmu ko koko ɗaya ba a taɓa biyan mu.
To sai dai kuma da yake mai da jawabi. Gwamnan jihar Adamawa Senator Bindo Jibrila jirwa ya nemi musu mai kama da wanka.
As long as na samu wannan kuɗaɗen zan neme ku da kaina, ma ba wai zan aika through forum ba, dukkan kuɗin za mu cika to. Mun yi alƙawari muna cikawa, ba wani alƙawari da muka ɗauka ba mu cika ba. Kuɗi ne babu shi, kuma kowa ya sani babu kuɗin nan ba wai.
Koma da menene dai? yanzu ko lokaci ne ma kawai ke iya tabbatar da ko shin za su samu waɗannan kudade nasu kafin nan da kashin wa'adin su dake karewa a watanni uku masu zuwa ko kuma wanda kuma lokaci ne kawai ke ma iya bada amsar wannan tambaya. Ibrahim Abdul Aziz, Sashin Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Radio wata gulma yau maganar ku za ta fashe
sanayen guriya
idan na faso ta aika biyanta da akashi
sanayen guriya
in ka fito fili mai halin shi za ta ishe
sanayen guriya
idan ya ji zafi ya gyara hali na yi idan ya fusa toto mu ma mu dauda mara.
To bari mu rufe taskar hotunan namu a jamhuriyar Niger inda ake koya wa jami'an tsaro abin da ya shafi kare hakkin bil'adama. Wakilinmu Haruna Mamman Bako na dauke da cigaban rahoton.
Kungiyar ƙasa da ƙasa mai kula da bada agaji ce ta Red Cross ta ECR ke bayo jami'an tsaron jihar ta wajen guriyar Niger horo domin sanin makamashin aiki a fannin bada agaji wannan ko a ƙarƙashin wata yarjejeniyar da ke tsakanin ofishin ministan tsaro na jamhuriyar Niger da kungiyar Red Cross ta duniya wanda bangarorin guda biyu suka rattaba ma hannu tun shekara ta 2012. Alhaji Musa shine wakilin kungiyar ta ƙasa da ƙasa mai kula da bada agaji ta duniya Red Cross ECR.
Notre message à l'endroit des bénéficiaires de cette formation est tout simplement rappeler que nous savons tous que
abinda zamu tuna ma wadanda za a baiwa horo shine cewa karantarwa na kasancewa mafi saukin wannan aikin amma aiwatar da shi shine abu mafi girma. Mun san cewa aiki da abinda za a koya muku yana da wuyar gaske ganin cewa a wurin yaki soja yana da wani dan lokaci takaitacce ne kawai domin yin to ko kuma komandan yaki dole ne ya bada umurni alhali ko ga hatsari yana tunkaro sa ya ci gaba da cewa ina tunatar da ku fa da ku yi amfani da wannan damar haka ma ku canza mu yau tare da masu ba ku horo da ma sauran masu dokar horon
avec les autres participants et avec le formateur
ana sa bangaren Malam Musa Abdurrahman gwamnatin jihar Tawa a lokacin da yake jagorancin bikin tsoma bada wannan horon ga jama'a an tsaro ya bayyana irin kokarin da kungiyar ƙasa da ƙasa ta Red Cross CICR ke kawo a cikin jihar Tawa.
Principe entre autres en 2017 la sensibilisation et l'initiation de
a shekara ta 2017 Red Cross ta baiwa soja 120 na tilliyar horo akan sanin mutuncin dan adam da girmama bil adama da ma yanda ya kamata a bashi agaji. Haka ma Red Cross ta wayewa soja da suka hada da gardin republican da gendarmu na tilliya da na takanan mat 60 kai wajen sanin mutuncin dan adam a lokacin tsananin tsaro. Haka ma Red Cross a cewar gwamnati ta tantanna da dalibai 200 na jami'ar Tawa akan maganar bada agaji kuma ta girka rumfuna guda biyu domin agizawa bisa shi'a ifan da igra da bada tallafin kayan amfanin gida. Haka ma wannan ya ci gaba da cewa Red Cross ta baiwa ɗan gudun hijira damar kiran iyalai da ma ɗan uwarsu kyauta har so 858. Haka ma ta raya wurin ɗibar ruwan sha a garin Egra abinda ya sa muke isar da godiyarmu da sunan shugaban kafar jamhuriyar Nijar Alhaji Isuhu Muhammadu ga kungiyar ƙasa da ƙasa ta Red Cross CICR tare da ƙarawa jami'an tsaronmu ƙarfin gwiwa, in ji gwamnan jihar Tawa. Shugaban kungiyar Red Cross ta ƙasa da ƙasa CICR mai kula da sashen da ya shafi rundunar sojoji Frederico Almedra da ke zaune a Abujar tarayyar Najeriya shi ne ke jagorancin bada wannan horon a birnin Tawa da zai shafi ruwan makonni biyu. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na Murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Haruna Mamman Bako kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji.
Shambaji dan na da guba dole ni yadda lamu marubarka lamu lami da haya tuki isa dan na da yaya dan ni juju aminatu jotiwa kotunga sanu baba madina ande bolamu lamu dotijo dotijo ibarka ki alhaji abahi aminatu ande betilamu Muhammadu Nuru Rajil Gondo Gonga Andebo Jauro Rajil Beddi Mangu Gorgo Hajja Binta Onwani Ndotiwa Gorgo Hajja Aisa Tugaru Oni Ndotiwa Baba Eri Mahadin Beddi Lamu Baba Eri Mahawa Beddi Lamu Baba Eri Mahumaru Sanda Holiyam gonga baba mi yetima wallahi mi yetima ide amana allah kawal kona tati duniya kona tati jani je dun kona tati wala mu anda olembe sanga kwambule melembe olembe sanga kwambule melembe darja dilamu wadi umatore
To mu ma sai mu ce miyati kafin mu ci gaba kuma bari mu koma dai kai ga Maryam Dauda wadda take tsaye da shirin mu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin. Shirin kallabi yau ya tattauna da Hajiya Aisha ta Alici Roma daga Jami'ar Maiduguri dake jihar Barnan Najeriya. A lokacin da ta zo wani taro akan ilimi a nan birnin Washington DC. A hira ta da ita ta yi bayani akan makasudin wannan taron. Ga Hajiya Aisha tu.
Ina aiki ne da Jami'ar Maiduguri ni deputy registrar ce a ofishin recruitment and training
daukan ma'aikata kenan da horar da su
da kuma horar da su
to yau gaki a America a sashen Hausa
haka dai
me ya kawo ku America
mun zo conference ne na International Association of Education Administrators ma'aikatan makarantu yawanci universities akwai dai representatives daga kasashe daya yadda muka gani
kasashen Afirka ko kasashen duniya
gaba daya
to kwana nawa kenan aka yi wannan taron
an yi taron kwana uku
to a wajen wannan taron me aka fi mai da hankali akai
an mai da hankali ne akan yadda dalibai suke samun matsaloli a cikin yanayin da muke a duniyar nan yanzu nan yaki can yaki ga yan gudun hijira da sauransu to karatun su yakan katse yaya za a yi a taimaka musu waɗanda suka tagayyara ta yaya za a yi a fidda su da sauransu yawanci dai kuma dai an bada muhimmanci ne kaman zuwa nan America to amma mun lura cewa ba ko ina ne suke samun daman in suka shiga cikin irin waɗannan matsaloli su samu su zo America ba dan yawanci sai suna bada bayani akan Syria dan mun lura kaman ƴan Syria ne suka fi
kaman neman mafaka kenan a America to kamar yanzu idan wani dan Najeriya dalibi wanda wani rikici ya shafa yana da irin wannan matsalar ko gudun hijira ko kuma dai ba yadda zai kuma yana son ya ci gaba da karatun shi akwai wani tsari ko wata hanya da zai iya bi ya zo America ya yi karatu
shine zancen ai mun ko gaya musu muka ce irin wannan abu kasar mu ba ta samun wannan daman to sun dai ce dai za su dudduba dai da sauransu yanzu hankalinsu duk a Syria yake to kuma ai yadda zaka samu linkage
mahada
din mu ba mu da shi ba mu ma san shi ba ai
to malama wannan batu kam yana da muhimmanci da shi kin fito daga arewa maso gabashin Najeriya inda rikicin dan Boko Haram ya shafa matuka a halin yanzu ilimin ƴaƴa mata ba ma ƴaƴa mata ilimi baki daya ya zama wani abu
haka ne
to taya kike ganin wannan taron da kika zo abin da kika koya zai iya amfanar al'ummar yankinki
alhamdulillah yadda dai aka yi wannan magana kaman mu bata kai ta shafe mu har hakan na madon
a tunanin su haka... ba a tagayyara kamar sauran kasashe ba
yawa amma kuma duk da yanayin Boko Haram din yaran mu suna samu suna karatu cikin university mu ba wanda dai in dai shi dai daga Borno yake ba wanda wai wannan abu bai bata shafe shi ba to amma da shike kin san zaman mu na arewa wanda dan uwa zai iya taimake ka da sauransu da yawan su suna nan din kuma alhamdulillah suna samu dai su karatu din ba laifi wa'inda ko wanda suke cikin jami'an dama can ma ba wai sun dena ba wa'inda kuma suka samu suka shigo ta sababbin ma dai sun samu sun shiga alhamdulillah
to kamar yanzu a jami'an Maiduguri da yake akwai wani bangare da yake kamar karfafawa dalibai gwiwa musamman waɗanda suka samu kansu cikin rikici ko kuma rikicin Boko Haram ya shafa kamar wani counseling department haka da zai taimaka ma waɗanda abin ya taba su sosai
muna da guidance and counseling unit wanda indiya har aka samu irin wannan matsalan suna shigowa su taimaka a bada counseling din
to daliban ne ke zuwa shi kai kansu koko ya ake ana gano daliban inda dai kusan abu ne za a ce ya shafi kowa kamar yadda kika ce inda shafi wani ba cikin dalibai biyar kila mutum daya ne
wanda bai shafe shi ba kuma
ma yana tuya ake ana gano su koko su daliban su ne za su je su kai kansu
wani dalibi shi zai kai kansu wani kuma su waɗanda suke kusa da shi in suka gano za a iya a taimaka a san yadda za a ba shi counseling kuma muna da NGOs ma da yawa yanzu a cikin garin Maiduguri nan akwai na mata na addinai na haka wanda suka yi organizing da kansu
masauraro anan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirar a madadin ita bakuwar tamu Hajiya Aishatu Alichiroma da Ms. Julie Gresham da ta taya na hada shirin ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya
to a gaida Maryam sai kuma sharhin jaridin Amurka da Nazir Ahmed Hausawa ke gabatarwa
sharhin jaridin Amurka a cikin shirin sharhin jaridin Amurka na wannan makon zamu fara ne da jaridar Washington Post jaridar ta rawaito labari mai taken mai harbin kan mai uwa da wabi yayi harbin budurwar sa ne Labarin ya ci gaba da cewa ɗalibin da ya bude wuta a makarantar sakandare da ke Maryland a ranar Talata da ta gabata yayi harin tsohuwar budurwar sa ne yar shekaru 16 bayan sun bata kamar yadda ofishin kantoman karamar hukumar St Mary ya faɗa yaron mai suna Austin Wayne Rollins dan shekaru 17 ya dauki bindigar mahaifinsa ne zuwa makarantar sakandare ta Great Mills inda ya harbi Jaylen Willie kafin a shiga ajujuwan karatu da safi misalin karfe 7:55 na safiya kamar yadda ofishin kantoman da kuma iyalan yarinyar suka faɗa har ila yau jaridar Washington Post ta rawaito labari mai taken wanda ake zargi da dasa bama bamai ya tashi kansa labarin ya ci gaba da cewa yayin da jami'an tsaro na musamman da ake kira SWAT team suka kusanci wanda ake zargi da bama bamai wanda bama bamansa suka tada hankulan mutane tsawon sati uku yayi amfani da ɗaya daga cikin bama bamansa inda ya tashi kansa daga aiki amma ƴan sanda sun ba da gargadin akwai yuwar yaɗa na wasu bama baman kafin mutuwarsa saboda haka jama'a birnin su kula sosai An dai bi sawun Mark Anthony Condit ne dan shekaru 23 maras aikin ne wanda bai gama makaranta ba ta hanyar faifan bidiyo na tsaro a wani shago da kuma wayar tarho gami da shaidun gani da ido da suka bayyana cewa sun ga wani mai badda kamanni da ba a saba gani ba ya zo yin siyayya inda yayi shigar badda kama ciki har da saka farin gashin kai na ƙarya da kuma safar hannu ya zuwa yanzu dai ba a da masaniyar dalilin da yasa Condit ya dana bama bamai har biyar a babban birnin Texas da wajen garin San Antonio wanda yayi sanadiyar kisan mutane biyu da kuma raunata wasu guda hudu sai kuma jaridar Washington Times Jaridar ta rawaito labari mai taken lawyer da yake kare Trump a binciken gano kutsen da Rasha ta yi ya bar aiki. Lawyer dai na shugaba Trump, John Dowd, ya ajiye aikinsa a daidai lokacin da gangamin lawyer shugaban kasar ke shirin fuskantar binciken mai bincike na musamman Robert Mueller. Mr. Dowd ya faɗa wa jaridar New York Times cewa ina kaunar shugaban kasa kuma ina masa fatan alkhairi a wani sakon email da ya tura wa gidan jaridar a ranar Alhamis. Gidan jaridar da ita New York Times ita ce ta fara buga labarin ajiye aikin nasa. Sai jaridar USA Today wacce ta rawaito labari mai taken Trump ya maida martanin barazanar da Biden yayi masa inda yace tsohon mataimakin shugaban kasar zai fadi kafin kiftawar ido. Labarin ya ci gaba da cewa lokaci yayi da shugaban kasa da tsohon mataimakin shugaban kasar ke maganar baiwa Hamata Iska. Shirin jaridin Amurka na wannan makon kuka saurara Nazir Ahmad Hausawa daga sashen Hausa na murya Amurka. Daga nan birnin Washington DC nake cewa mu zama lafiya.
To a gaida Naziru sai kuma ra'ayoyi da ku masu saurare kuke aiko mana ta wayar tarho.
Mai magana Musa Shehu Nusari daga jihar Yobe a tarayyar Najeriya. Ina taya daukacin iyaye da ƴan uwa waɗanda aka sace musu ƴaƴansu a makarantar sakandare na garin Bacci murna. Ina taya su murna.
Assalamu alaikum, mai magana Muhammad Awali Baba Yarshi, karamar hukumar Toro cikin jihar Bauchi, Najeriya. Da Allah biyo ya kuɗi ga sakona da superintendent ƴan sanda na Najeriya Ibrahim Idris. Ganye jami'an tsaro da aka yi a wajen muhimman mutane saboda ƙarancin ƴan sanda wannan dubba shi bane. A biya ƴan sanda hakkinsu, a ƙara musu albashi. Al'ummar Najeriya musamman direbobi da talakawa suke biyan ƴan sandan Najeriya albashi. An ka zo ka samu ɗan sanda yanzu akan hanya ina aiki da kace masa yaya aiki gara kace mara yaya kasuwa. In kuma ka an wannan magana ko ƙarya ne ka ba hanyar Fatakwal zuwa Kalba zuwa Jos. Ko kuma ka ba hanyar Kano zuwa Kaduna. Ko ka zo hanyar Kaduna zuwa Saminaka kai kallo da kace ɗan sanda aiki gara kace masa yaya kasuwa. Ku ƙara musu albashi a fifita ta a basu kayan aiki. Wallahi ɗan sanda ba zai cin hanci da rashawa ba. Amma wannan wani jajjanyewa aiki mutane su suke biyan jami'an tsaron Najeriya albashi kowa ya riga ya sani. Ba hukumar ƴan sanda ba in kuma ƙarya ne gashi da kowa ya sani a wuyan haka ƙara musu albashi a basu kayan aiki a inganta musu rayuwarsu kai kallon aiki ai kowa san aikin dake amma ku kuna san aiki kuna komai da komai kuna sa su je kawai in an je gidan yawan mai aka yi bayan mu talakawa mu muke biyan albashi ba ko ba.
Allah biyo ina so kusan min da farkona da fatan alkhairi da jin daɗi da sai shi gaban kasa Muhammadu Buhari bulla da wa ɗan matan jihar Yobe da ɗan Boko Haramu suka sace kuma Allah ya kaddara aka dawo da su lami lafiya. Muna fatan Allah ya ƙara musu lafiya kuma matsalolin musu game da su Allah ya sa su zama kafara a gare su.
Assalamu alaikum. Muna rediyo Amurka mai magana Malam Angu malamin makaranta Yauri jihar Kebbi Najeriya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ina yi wa iyali da ƴan uwa marigayi sunan su Adamu wakilin rediyo mura Amurka dake jihar Adamawa ta Aziya. Ubangiji Allah ya ji kanshi da rahama ya taimake kurakuren shi da kuma sa aljanna ce makoma a gare shi ya sanya albarka ga abin da ya gari. Amin. Ina muku fatan Allah ku tashi lafiya. Malam Angu malamin makaranta ya wuri.
Ra'ayoyin ku masu saurare har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka Benin Washington DC. Kafin mu karkare ga baba ya kintsa da takaitattun labarai.
White House ta sanar da kasashe da ta fitar da su a cikin kasashen da za ta dora wa haraji akan rafe da farin karfe da suke shigowa da su da wucin gadi wanda zai fara aiki a yau Juma'a. A farkon watan ne wannan wata ne shugaban Amurka Donald Trump ya sanar da aza harajin kashi 25 cikin 100 akan rafe da kuma kashi 10 cikin 100 akan dalma da ake shigowa da su daga kasashen ketare. Har yau dai shugaban na Amurka Donald Trump ya rattaba hannu akan wata kasida ko kuduri na shugaban kasa a jiya Alhamis da zai fara daukar mataki na dora haraji akan jerin kayayyaki daga China da yawan su ya kai 1,300 da ake shigowa da su wanda kudin su ya kai dala biliyan 60.
To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri ciki har da duniya Amurka na Mahmud Lalo. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa hamma da ƙari a shafinmu na internet voahausa.com ko kuma shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA. Kuna kuma iya muhawara a shafinmu na Facebook da Twitter. yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su musamman Baba Yakubu Makeri da ya tsaya ni gabatar da shirin da kuma Salma Abu da har hada shiri da Bada Umarni sai kuma injiniya mu Mallam John Alheri ke muku fata alheri ko ni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.